daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kunni duk a jamhuriyar Niger. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 11 na safe wato da kuma Chadi. A daidai wannan lokaci 11 na safe kenan. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
To Mahmuda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na Amerika Donald Trump ya ce bai shirye amincewa da sakamakon zaben da za a yi ran 8 ga watan Nuwamba ba idan an kada shi. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya ce farmakin da aka kaddamar domin kwato birnin Mosul daga hannun ƴan Daesh yana tafiya da sauri fiye da yadda suka zata tun farko. Russia ta ce ta ba da umarnin ƙara tsawon wa'adin tsagaita wutar jinkai a birnin Aleppo na ƙasar Sham ko Syria da awa 24.
To hukumar ba da lamuni ta duniya IMF ta ce Najeriya ta karɓe matsayinta na tattalin arziki mafi girma a nahiyar Afirka. To amma ko menene yasa al'ummar ƙasar ba sa gani a ƙasa?
Ai arzikin ƙasan yana da girma amma ya takura ne a hannun kalila.
To a jamhuriyar Niger kuwa wasu ƴan ƙasar suna korafi ne yayin da wasu ke yaba nadin sabbin ministocin da aka yi.
Bata sauye zane ba shine yake ba mu tsoro sosai.
Wannan abu da aka yi kenan an ba kowane bangare damar cuɗa ta hiyar da mulki na ƙasar nan.
Muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar. To amma fa duka sai kun sha labaran duniya da fatan za a mana afuwan wannan kutsen da aka ji.
Jama'a assalamu alaikum. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na Amurka Donald Trump ya sake jaddada manufar da ya sha ambatawa lokacin yakin neman zabensa cewar ana shirin yi masa maguɗi a lokacin da ya fito a jiya Laraba da daddare cikin muƙabalar ƙarshe da suke da Hillary Clinton yana cewar bai shirya amincewa da sakamakon zaben da za a yi ran 8 ga watan Nuwamba ba. Trump ya ce zan nazarci sakamakon idan lokacinsa ya yi. Ya ƙara da cewa ya yi imanin kafofin yaɗa labarai sun bakanta shi a idanun masu jefa ƙuri'a. Yana mai cewa tun asali bai ma kamata a ƙyale abokiyar adawarsa Hillary Clinton ta tsaya takarar ba. Wani shehin malamin nazarin siyasa da harkokin duniya a jami'ar jihar Arizona Richard Herrera ya ce wannan kalami na Trump ba a taɓa jin irinsa daga bakin ɗan takarar wata babbar jam'iyya a tarihin Amurka ba. Kuma yana iya kashe gwiwar waɗanda har yanzu ba su yanke shawarar wanda za su zaɓa ba. Ya faɗa murya Amurka cewa wannan kalami na Trump tamkar ƙalubalantar halalcin tsarin siyasa Amurka ne, abinda mutane ba za su yarda da shi ba. Tana yiwa mutane ba sa ƙaunar gwamnati ko ba sa yarda da gwamnati sosai, to amma mutane ba sa yin shakkar cewa idan sun jefa ƙuri'a su ana kirgata ko kuma tana yin amfani ba, in ji farfesan. A bayan muhawarar Clinton ta bayyana kiyawar da Trump ya yi furta cewar zai amince da sakamakon zaben idan ya sha kaye, da cewar yunkuri ne kawai yake na ɗora ma wani laifin yadda martabar yakin neman zabensa ta zube a ƙasa. ‘Yan takarar sun yi musanyar kalamu masu zafi sosai kan batutuwa da dama, ciki har da rawar da Clinton ta taka lokacin da take riƙe da muƙamin sakataren harkokin wajen Amurka da yakin ƙasar Sham ko Syria da batun ƙungiyar Daesh da sauransu.
Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya ce farmakin da aka kaddamar domin kwato birnin Mosul daga hannun ‘yan ƙungiyar Daesh yana tafiya da sauri fiye da yadda aka shata tun da farko. Prime Minister yana magana ne a birnin Paris, inda ministocin harkokin wajen ƙasashen yammaci da na Gabas Tsakiya suka hallara domin tattauna yadda za a maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan an tumɓuke ‘yan Daesh daga Mosul. Al-Abadi ya ce dakarunmu suna kusantar birnin cikin sauri fiye da yadda muka shata, mu kuma wato muka kuma tsara tun farko kafin kaddamar da wannan farmaki. A jiya Laraba, babban janaral na sojin Amurka da ke kula da ayyukan sojojin ƙawance a Iraki ya buƙaci sojojin na Iraki da kada su yi ƙoƙarin kwato birnin daga wato kada su yi sauri ta yadda za su ba abokan gaba wata dama. Manjo General Gary Voloski ya faɗa wa 'yan jarida daga Baghdad cewa na faɗa wa 'yan Iraki da kada su yi gaggawar shiga Mosul. Na faɗa musu da su tsaya su yi ta lugude da ƙara matsin lamba akan abokan gaba ta yadda za su karya musu lagu. General Voloski ya ce yana sa ran mayakan Daesh za su yi bakin kokarin su wajen kare birnin Mosul har zuwa lokacin da zai kubuce musu. Yace a bayan nan dakarun da Daesh za su koma 'yan yakin sunkuru inda za su rika kai hare-hare na saruka nuke a kan sojoji da fararen hular Iraki. Amurka ta samar da bayanan leƙen asiri da kayan aiki tare da kai dubban hare-hare ta sama akan mayakan na Daesh a wannan yunkuri na kwato birnin na Mosul. Amma wannan fada da ake yi a Mosul ba shi ne general din ya mayar da hankalinsa a kai ba. Voloski ya ce wasu daga cikin dakarun Amurka sun bazu a wasu sassa na Iraki domin hana duk wani yunkurin da mayakan Daesh za su yi na mai da ayyukansu zuwa wasu wurare musamman ma kudancin Iraki.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Russia ta ce ta bayar da umarnin ƙara tsawon wa'adin tsakaita wutar jinƙai a birnin Aleppo na ƙasar Sham ko Siriya da awa 24. A ranar Talata, Russia da Sham suka dakatar da kai hare-hare ta sama a kan birnin Aleppo, kuma wannan tsakaita wutar an shirya za ta kawo ƙarshen wa'adinta da ƙarfe 7 na maraicin agogon ƙasar a yau Alhamis. A wani bangare na wannan tsakaita wuta, sojojin Sham sun bude wasu hanyoyi guda 8 waɗanda fararen hula za su iya amfani da su wajen ficewa lami lafiya daga wannan birni. Har ila yau an bude wasu hanyoyin na mun tsira guda 2 ga 'yan tawayen da suke son aje makamansu su gudu daga birnin. Daya hanyar da ta tafi zuwa ƙasar Turkiya, ɗaya kuma zuwa lardin Idlib wanda ke hannun 'yan tawayen. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fararen hula su kimanin 250,000 ne suke cikin tsananin buƙatar kayayyaki a unguwannin da suke gabashin birnin Aleppo. Sannan akwai wasu ɗaruruwan mutane da ke buƙatar a kwashe su cikin gaggawa domin jinyar lahiyarsu. Manyan motocin kayan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar agaji ta Red Cross sun shafe makonni suna tsaye kusa da bakin iyaka da Turkiya. Suna jiran a ba su tabbacin cewa za su iya kai waɗannan kayayyaki nasu ba tare da an kai musu hari ba. Jiragen saman yakin Rasha da na Sham suna kai hare-haren bam a wannan yanki a wani yunkurin ƙwato birnin Aleppo daga hannun 'yan tawaye.
Shugaba Rodrigo Duterte na ƙasar Philippines ya bayar da sanarwar raba gari tsakanin ƙasarsa da Amurka. Ƙasar da a baya babbar ƙawace da Philippines kuma tana da hudu tsaro mai ƙarfi da ita. Duterte ya bayyana wannan yau a lokacin ziyarar aiki da ya kai ƙasar China, ziyarar da Amurka ta sanya idanu a kai sosai domin auna haɓakar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. A inda yake tsaye tare da mataimakin Firimiya Zangoli na China a birnin Beijing yau Alhamis, Duterte ya ce ina mai sanar da cewa babu mu babu Amurka daga yau. Ya ce Amurka ta yi hasarar ƙawa yanzu kan, na runguma ƙida irin taku, kuma wataƙila ma zan yi tattaki zuwa Rasha domin tattaunawa da shugaba Vladimir Putin domin in faɗa masa cewa yanzu mu uku ne muke takara da sauran duniya, wato China da Philippines da kuma Rasha. A lokacin wannan ziyara ta kwanaki 4, shugaban na Philippines ya gana da manyan jami'an China ciki har da shugaba Xi Jinping. Ya rattaba hannu akan wasu shirye-shirye na haɗin kai guda 13 a fannonin al'adu, tattalin arziki, yawon shakatawa da buɗe ido da cinikayya da kuma yaƙi da fatocin bugan ƙwayoyi da zirga-zirgar jiragen ruwa. Wannan ziyara ta Duterte ya kai a ƙasar ta China tana zaman wani babban sauyi a dangantakar ƙasashen biyu. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu fara rahotannin namu daga Najeriya, inda hukumar bada lamuni ta duniya IMF ta fitar da wani rahoto da ya nuna cewa tattalin arzikin ƙasar shi ne mafi girma a duk faɗin Afirka. Sai dai wannan rahoto ya fito ne yayin da 'yan ƙasar ke cikin matsin tattalin arziki. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Sabon binciken na hukumar bada lamuni ta duniya, wato IMF, ya nuna yanzu tattalin arzikin Najeriya ne ke kan gaba a nahiyar Afirka, yayin da Afirka ta Kudu da Masar ke biye mata a baya. A watan jiya na Agusta, Afirka ta Kudu ta dan sha gaban Najeriya kaɗan kafin a yanzu da Najeriya ta matafin tinkau. Masanin tattalin arziki Abubakar Ali, bisa ga dukkan alamu, bai gamsu da wannan sabon matsayi na Najeriya ba.
Kuma IMF suna lissafi ne wa na kawai takarda da kayan magana sai su ce GDP, amma idan ka duba GNP namu shine ya me abin da muke yi a cikin kasa me muke me amfani muke amfani da shi a cikin kasa akwai rashin aiki mutanen Najeriya suna ya employment rate namu tsakaninmu da South Africa wanne fi yawa abubuwan da muke amfani da shi na cikin gida da muke sarrafa tsakaninmu da Egypt da South Africa wanne fa zancen takarda ake tattalin arzikin da suka ci ya girman me ya canja
a matsayin ku na masana tattalin arziki ba ku wani farin ciki da wannan sakamako da aka samu yanzu
yo ne farin ciki zamu yi kasan da yake gana nan ga yanzu ana maganar dala ya kai naira 300 da sama a waje 400 da wani abu ki zanye
amma hukumar ba da lamuni ta duniya wato IMF ta auna girman tattalin arzikin Najeriya a wannan wata da ya kai dalar Amurka biliyan 415 da kuma digo 8 sai dai abinda talakawan kasar ke tambaya shine me yasa rayuwarsu ba kasafai take canjawa ba duk da yadda ake cewa tattalin arzikin kasar na bunƙasa tambayar kenan da naiwa kwararre kan tattalin arziki Yushewu Aliyu
in an samu bayanai irin wannan so daga arzikin kasan ne ai arzikin kasan yana da girma amma ya takura ne a hannun kalila tunda ya takura a hannun kalila ai za ka ga bankuna suna samun riba ai za ka ji yan kasuwa suna samun kazaman riba to waɗannan kazaman riba in ka auna girman su ka auna tattalin arzikin Najeriya da girman sa da kuma abubuwan da ake a cikin arzikin kasan to kaga girman tattalin arzikin kasan yawan yan kasuwan da suke hudu a cikin kasashen shine abin da yake faruwa amma tattalin arzikin kasan akwai gyare-gyaren da wajibi a yi su
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shun
To a Najeriya har ila yau ana wani taron kungiyoyin addinin Islama wanda ke dubi kan hanyoyin da za a bi domin dakile daukan tsatsauran ra'ayi da matasa ke yi da sunan addini. Wannan taro dai na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da rahotanni ke nuna cewa wasu sun farma mabiyaki da Shi'a a wasu jihohin arewacin Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamele kai aiko mana.
Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da asusun raya lamuran cigaban kasa na Majalisar Dinkin Duniya UNDP. Ɗaya daga malamai daga Kano limamin masallacin Shehu Tijjani Muhammad Nasir Adam ya ce sai an kula da yadda ake aika sakonni a wajen wa'azi.
Malami bai fahimci abin da ya kamata ya ce ba, ya zo ya tattara mutanen da ba san komai ba, ya tura su cikin duniya, ya tura su cikin jeji. Saboda haka lalle-lalle a ga cewa harkan malami ba kowane malami za a baiwa dama ya yi mutane wa'azi ba. Sai malamin da ya kosa aka san fahimtarsa fahimta ce mai kyau. Globalization ya mamaye dan adam, ci gaba ya barke. A yanzu sai ka sa data a wayarka ka ga komai ka ji komai, sai an san ya za a yi mu'amala, ya za a saita tunanin samari, ya za a saita tunanin yan mata akan sha'anin wannan ci gaba domin ba a shirya ba yazo.
Sheikh Nasir Adam na daga malaman da suka taru a Abuja lokacin da kungiyar Jibril da Rabi'atul Alamil Islami suka shirya gagarumin taron ciusa kekkyawar kida Abuja. Sheikh Karibullah Nasiru Kabara ya nuna damuwar cewa fitina a Najeriya kan faro ne daga karamar kura.
To ya kamata hukumomi su dinga daukan matakan da ya kamata da an ga alamu irin waɗannan abubuwa dan ai maganin su kafin su kai ga inda za su fi karfin yadda za a yi da su. Shehunai limamai su yi kokarin wayar da kan matasa kan nuna kyakkyawar koyarwa wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, zaman lafiya da kwanciyar hankali. To mu kokarin mu dinga isar da wannan sako.
Gefe guda kuwa Sheikh Adamu Muhammad Dokoro na nuna rashin hikima a tabarun musulunci kan kudirin dokar daidaito tsakanin maza da mata da ke gaban Majalisar Dattawan Najeriya.
Idan ka zo kana da awar jinsi sai ka shafe halittar Ubangiji gaba ɗaya, in za ka yi otaka sannan sai ka yi otaka. Amma Allah ya yi jinsin namiji zakar sunansa, ya yi jinsin mace unsa sunanta, ba dama ka canza wannan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban, ba yanda za a yi ka dawo da su zama jinsi guda ɗaya.
Taron da ya samu halartar maza da mata har ma da 'yan kungiyar wa'azi ta Fon One. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaida Nasiru, idan muka leƙa jamhuriyar Nijar ko ana ta cece ku ce ne dangane da nadin sabbin ministoci da gwamnatin Muhammadu Isufu ta yi. Lamarin da yawa wasu daɗi a kuma daidai lokacin da wasu ke nuna korafinsu. Ga Tamar Abari da cigaban rahoton.
Batun yau ba, ‘yan ƙasar nan ke jiran ganin an naɗa wannan sabuwar gwamnati, sai dai a cewar ‘yan adawa ba ta sauya zane ba, kamar yadda Abdul-Jalil na gungun ‘yan adawa ya bayyana.
Wannan gwamnati da aka naɗa sabuwa ta tabbatar da duk tunanin da wanda suka damu da kasar Niger yake ciki aksarin mutane, saboda mutane sun yi nazari sun nuna cewar za a yi gwamnati dan a biya ma abukan tahiya bukata, za a yi gwamnati ba tare da an yi la'akari da kasar da halin da Niger take ciki.
Malam Sani Sabo na jam'iyyar PNDS tarayya cewa yayi daidai ne, abu ne da zai sa a gyara kasa.
To wannan gurrama da aka yi abu ne mai kyau, tunda President Isu Bayo bai sa kaimi ya matsa cewar ya cancanta duka 'yan Niger inda suke su zo a hada kai musamman ma adawa. To kenan wannan gwamnati da aka yi abu ne wanda insha Allah zai gyara kasa.
Bangaren horo hula ma cewa suka yi abun bai zo musu a bazata ba, kamar yadda Sadat Iliya dan Malam ya bayyana.
Mu dai wannan gwamnati da aka hudo ta jiya ba ta zo mu da bazata ba. Gwamnatin rabu, gwamnatin kasahi ita ce aka mumu na farko. Na biyu kuma mun yi tsammanin za a diba halin da kasar take ciki, musamman man hali na matsaloli na kudi a rage yawan mambobin wannan gwamnati. Kasa a barta ta lunwasa, kenan ba mu tsiman wani abu wanda yake na da. Mun san da gwamnati ce wadda aka yi ta kamar irin yadda aka saba yin gwamnati, kuma sakamakonta ba zai yi ba wanda aka saba gani.
Su ma dai al'ummar gari sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Mangala Dima bata sauye zane ba, shine yake ba mu tsoro sosai.
Wannan abu da aka yi kenan an ba kowane bangare dama cuda ta hiyar da mulki na kasar nan.
Jihar Malam Ilu gurnuma sabuwa da aka yi, mu a ganin mu talakawa bata yi ba. Miye hujjar mu da bata yi ba? Na da ne ake jujjuyawa suke komawa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Aka ka hodi kowa ya shaida sha tan zabe.
Kui zaben adali domin shi ne mai tausan kasa, mai bautawa kasa, mai bautawa ƴan kasa, domin shi ne mai tausan gida.
To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti 17 ga Jummai Ali da shirin bango.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fara cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili ya gayyato Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arzikin Najeriya, wadda za ta yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraron mu. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba, ga malamin farko da tambayar sa.
Assalamu alaikum a Hajiya, da farko suna neman kan malamai nan bala na karama kuma da ko malamin babban banan tarayyar Najeriya Abuja. Ani a honar barka da zuwa nan cikin ne albarka.
Assalamu alaikum.
To madalla a tambaya na farko a honar bar shine game da maganar tattalin arzikin nan Najeriya nan da ake fama. Yau kaji dan yayo ma a wata kafin Allah bane naji ana za a hada gwiwa da India game da wani kokarin rai da iyayen neoli game da harkar man fetur. Sannan kuma shin wannan joint da za a da India da Najeriya, to tambaya na biyu minista, tattalin arziki game da tattalin arzikin kasan nan, shin wanna hoɓasa ake game da ɓarin manoma game da abadadin kasan nan maza an cicire kuɗaɗe game da harkar tallafa manoma, kuma tattalin arziki ana kullum magana ta farwaɗowar tattalin arziki amma ana barin noma a baya, kuma wannan Najeriya nan muna da kinin tattalin arzikin noman nan ma shi ne asalin tattalin arzikin kasar. Shin wanna bayani za ku 'yan Najeriya minista za a gamsar da mu a san manoma lalle ba a manta da mu ba? Da fatan ba ki koma gida lafiya, na gode.
Honorable Minister, wace ansa za ki ba mutumin nan?
Tambaya ta farko kan maganan miyan sai da ɗanyen mai da India. Wannan magana yanzu da muke haka ana cikin ƙoƙarin haɗa kuɗaɗe da za mu samu mai amfani da su domin tallafar da ayyukan gwamnati na yau da kullum, kuma muna duba hanyoyin samun kuɗi daban-daban. Wannan meeting da aka yi da India ɗaya ne kawai daga cikin hanyoyin da ake duba, kuma magana kawai ake duba, wai an shirya komai ko amma an riga an yadda an shirya. Na ga a jaridu ana cewa ana neman ko inda za ta fiya biliyan America 15. Ban san ko an yi magana da inda ya haka ya kaba, amma abinda muka yi lissafi muka ga cewa muna neman mu samu kuɗi da shigo cikin ƙasar nan, a sa su cikin ajiyar ƙasar nan har tsakanin biliyan goma dana America zuwa 15. To wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake dubawa ne a gaske za ta yi ko ba za ta yi ba, ya danganta ga yarjejeniyar da aka yi da India. Kuma za mu iya kan ƙoƙarinmu ya zama na cewa ba mun sai da mai yau gobe mu zo mu yi kuka muna cewa da mun sani ba mu ba, don dai kawai kan magana ake yi. Na tabbata ta biyu kuma kan wani taimako ne aka shirya don tallafi ga manoma. Akwai abubuwa da yawa da aka shirya. Na ɗaya daga ciki ministan Audu Ogbe mai lura da ayyukan noma ya shirya wani tsari wanda ministan shi za ta bi dalla-dalla. Kuma cikin tsari ɗin nan akwai tallafi da wasu kuɗi da Central Bank, babban bankin Najeriya, ta keɓe domin a ba wa manoma ko ta wasu commercial bank ko kuma ta bankin noma, wato Bank of Agriculture, wanda yanzu haka ana neman a sake ƙara ma wannan bankin kuɗi, kuma ana neman a sa mata masa babin kamar managing director dai da sauran mutanen da za su tafiyar da aikin bankin agriculture din. An kuma wannan manoma za su iya zuwa wannan banki su je su anshi bashi, kuma kuɗi ne mai akan interest,
wato ba kuɗin ruwa akai.
Akwai amma akwai charge ne kaɗan, ba zai kai 10 ba, ba zai kai 10%, ba zai kai 10%. Yana da sauƙi, kuma ba za a sa wasu ƙa'idoji masu tsanani da zai zama manoma za su wahala kafin samu ba. Don su ake ba su kuɗi a daidai lokacin da suke bukata, daidai da lokacin da za su sayi kayayyakin ko da taki ne ko kuma iri ne saboda su yi noma a lokacin.
To mutum na gaba bismillah ko ba bayyana ra'ayi don Allah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kula na Aminu Alhaji Kawo Doya gidan buba san lafiya ƙaramin hukumar jihar Nasarawa, wanda aka fi sani da Aminu mai alayyahu kasuwar Maraba. Ina da kafanar minista, barka da zuwa wani filin mai albarka. Ina da minista ta wakare ma 'yan ƙasa raya wani talabi aka yi ma matasa da mata da kuma ƙananan 'yan kasuwa a matsayinka na ministan kuɗi kuma ga halin da ƙasa take ciki. Sai kuma tambaya ta ta biyu, shin wannan kasafin kuɗi da aka sake kawowa ya baɗi, shi wancan kasafin kuɗi da aka yi na wannan shekarar da muke ciki ya gama aiki ne a ranar da kawo wancan kasafin kuɗi na shekara mai zuwa, ko kuwa ina nake son minista ta yi mini bayani a kan wannan? Na gode.
To minista da yake.
To na gode mallam Aliyu da wannan tambaya. Akwai tanaji na musamman da aka yi cikin tallafi da gwamnati ta sa cikin tsare-tsaren kuɗi na shekarar 2016, wato social intervention program. Cikin wannan tsarin akwai kuɗaɗe da ake keɓe na musamman domin ba 'yan kasuwa da kuma masu ƙananan businesses da kuma mata wanda suka nuna cewa ga harkar kasuwanci da suka sa a gabansu, za a ba su kasa bankin da ake kira Bank of Industry za a ba su waɗannan kuɗaɗen su ma kamar na Bank of Agriculture ɗin za a interest ɗin ba shi da yawa kuma da za a sa ka'idoji masu ɗauri ba yanda har za a gaza amsan kuɗin musamman dai ana so ya zama na cewa zai zo ta kan lemar cewa kana da ƙungiya wato wanda ake kira ko cooperative ko kuma society na 'yan kasuwa ko kuma society na mata su ne za su tsaya maka su ce wannan membanmu ne mun san shi in an ba shi kuɗi zai maida don an ba wasu daga cikin ƙungiya za a ba wasu ne sai sun maido sannan a sake ba wasu so muna ganin cewa haka ɗin zai wa'inda aka ba za su yi ƙoƙari su yi amfani da kuɗaɗen kamar yanda ya kamata don wasu cikinsu ɗan uwansu su ma su sake samu wannan an yi ne musamman don mata da 'yan ƙananan kasuwa da kuma matasa ko kuɗi da aka riga ma an fara ba Bank of Industry sun buɗe hanya yanda za ka je ka yi application ka ba da takardunka ko a kanka kai ɗan kasuwa na kanka ko kuma a ƙungiya sai a ba da kuɗi.
Kash Hajiya Zainab Ahmed, a saboda ƙurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ki amsa ɗaya tambayar da Malam Aminu Kawo Doya ya yi a kan kasafin kuɗin Najeriya. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Buhari Nusa Kumariya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri a kan faifai, Jummai Ali ce ke fatar a huta lafiya.
Kamar Allah gaida Jummai Ali, yanzu kuma sai labarai a takaici.
Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na Amurka Donald Trump ya sake jaddada manufar da ya sha ambatawa lokacin haƙin neman zaɓensa cewar ana shirin yi masa maguɗi lokacin da ya fito a jiya Laraba da daddare cikin muƙabalar ƙarshe da suke da Hillary Clinton. Yana cewar bai shirya amincewa da sakamakon zaɓen da za a yi ran 8 ga watan Nuwamba ba. Trump ya ce zai nazarci sakamakon idan lokacinsa ya yi. Ya ƙara da cewa ya yi imanin kafofin yaɗa labarai sun baƙanta shi a idanun masu jefa ƙuri'a. Yana mai cewar tun asali bai ma kamata ya ƙyale abokiyar adawa Hillary Clinton ta tsaya takara ba. Wani shehin malamin nazarin siyasa da harkokin yau da kullum na duniya a jihar Arizona Richard Herrera ya faɗa wa muryar Amurka cewar wannan kalami na Trump ba a taɓa jin irinsa ba daga bakin ɗan takarar wata babbar jam'iyya a tarihin Amurka, kuma yana iya kashe gwiwar waɗanda har yanzu ba su yanke shawarar wanda za su zaɓa ba. Prime Minister Iraqi Haidar al-Abadi ya ce farmakin da aka kaddamar domin ƙwato birnin Mosul daga hannun 'yan ƙungiyar Daesh yana tafiya da sauri fiye da yadda suka zata tun da farko. Prime Minister yana magana ne a birnin Paris inda ministocin harkokin wajen ƙasashen yammaci da na gabas ta tsakiya suka hallara domin tattauna yadda za a maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan an tumɓuke 'yan Daesh daga Mosul. Al-Abadi ya ce dakarunmu suna kusantar birnin cikin sauri fiye da yadda muka zata muka kuma tsara tun farko kafin kaddamar da wannan farmakin. A jiya Laraba, babban janar na sojan Amurka da ke kula da ayyukan sojojin ƙawance a Iraki ya buƙaci sojojin na Iraki da suke ƙoƙarin ƙwato birnin Mosul da kada su yi sauri ta yadda za su ba abokan gaba wata dama.
Wasu ware baki da abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar za mu kuma dawa da wani sabon shirin. Zama da Ibrahim Alfa Ahmad da ta ni gabatarwa da kuma Julie Legislation da ta hada shirin, sai injinanmu Mr. Skip Sisk. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa domin ga Usman Kabara da Nazir Ahmad Hausawa da shirin yau da gobe.